إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare a jahar Bauchi majalisi da muke karanta sirar fiyayyen halitta cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin a wannan yammaci na juma'a 2 ga watan safar hijran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2023 wannan majalisi na 26 kenan wanda in ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun shiga sabon babi wanda malaman sira da tarihi suka masa lakabi da harbul fijar harbul fijar in ba a mance ba mun bayyana me ma'anar wannan title din harbul fijar me malaman sira da tarihi suke nufi harbu dai kalma ce ta larabci wadda ma'anarta na nufin yaki in an ce alfijar kuma suka ce kalma ce wacce take daukar ma'anar mufajara ai ko a Hausa ana cewa wane fajiri ne kaga wane yana fajirci kenan kalmar fijar bayyananniya ce a Hausa fijar suka ce bi ma'anar mufajara wato fajirci da aka samu daga bangarorin al'umma guda biyu kenan ma'anar fijar fajirci da al'umma bangarorin al'umma guda biyu suka yi to idan aka hada kalmomin guda biyu harbul fijar sai su haifar da ma'ana guda ita ce yakin fajirci yakin fajirci daga bangarorin mayaka guda biyu na larabawa me yasa aka yi lakabi ma wannan yaki da zamu karanta bayani kansa yanzu da harbul fijar mun yi bayani a wancan majalisin da ya gabata saboda yaki ne da ya faru a cikin watanni masu alfarma watannin da suke da kima da daraja a addinin musulunci to tun gabanin zuwan addinin musulunci gurin larabawan jahiliya waɗannan watanni suna da kima a gurinsu ba sa kisa cikin watannin ba sa yaƙi cikin watannin sai ya zama duk wanda ya yi kisa a wannan wata ko cikin watannin suna ɗaukansa a matsayin fajiri sannan duk al'ummar da suka yi yaƙi cikin wata daga cikin watanni masu alfarma ko kuma cikin watanni masu alfarma suna daukar al'ummar a matsayin fajirai to shi wannan yaki na harbul fijar dube da cewa ya faru ne a cikin watanni masu alfarma to sai suka masa lakabi da yakin fajirci mun san a har a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana girman waɗannan watanni guda hudu masu alfarma watan dhulqa'ada ya gabata dhulhijja shi ma ya gabata muharram kuma bai dade da fita ba waɗannan watanni guda uku watanni ne wanda suke da kima a gurin Allah sannan can tsakiya akwai watan Rajab kaga in ka hada su su hudu to wannan tun gabanin zuwan musulunci larabawan jahiliya suna girmama waɗannan watanni ba sa kisa cikin su ba sa yaki cikin su duk wanda yayi kisa a ciki suna daukan sa a matsayin faji da al'ummar da suka yaki cikin waɗannan watanni ko ɗaya daga cikin su suna daukan wannan al'ummar a matsayin fajirai to shi wannan harbul fijar din ya faru ne cikin wannan waɗannan watanni shi yasa suka masa wannan lakabi to bari mu karanta mu ji bayani akai yace walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu ashara sanatan hadara harbal fijari to yanzu ne zamu ji dalilin da ya sanya aka kawo wannan yaki da ya auku tsakanin larabawan jahiliya aka kawo shi karkashin tarihin rayuwa annabi aka kawo wannan yaki karkashin sira annabi yace walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 20 sana lokacin da shekarun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kai 20 wato lokacin da annabi ya kai shekara 20 a duniya hadara harbal fijar sai ya halarci harbal fijar ai mun san ma'anan harbul fijar ko yakin fajirci kenan wato annabi lokacin da ya kai shekara 20 a duniya ya halarci harbul fijar wa hiya harbun kanat baina kinanata wa ma'aha quraish wa baina qais shi wannan harbul fijar yaki ne da ya auku tsakanin kabilar kinana tare da ita akwai quraish suna hannu daya wato kabilar kinana da quraish suna bangare guda wa baina qais da kuma kabilar qais dukan su larabawa ne to annabi ai ba quraish ne ko kenan annabi yana tare da yan kabilar sa quraishawa wannan shine bayanin da mawallafin wannan littafi dake hannuna na nurul yaqin yayi abubuwa guda biyu abu na farko lokacin da annabi ya kai shekara 20 abu na biyu ya halarci yakin da ya auku tsakanin bangarorin kabilu na larabawa guda biyu bangaren farko kabilar kinana da quraish bangare na biyu kabilar qais to anan gurin wasu daga cikin malaman tarihi ko kuma sira sun kawo bayanai sabanin waɗannan bayanai guda biyu waɗannan bayanai guda biyu annabi da ya kai shekara 20 da kuma halarta annabi wannan yaki cewa annabi da ya kai shekara 20 wasu malamai na sira sun ce ba 20 bane 14 kaman ibnu hisham akwai babban littafi na sira ana cewa siratu ibnu hisham mawallafin wannan littafi ya ambata cewar lokacin da wannan yaki ya auku na harbul fijar annabi yana dan shekara 14 ne ko 15 kaga yayi bambanda bayanin da aka mana cikin wannan littafi na nurul yaqin to me littafin nan na nurul yaqin yanzu shekarar sa nawa da rasuwa za a iya tuna a farkon littafin mun yi bayani na'am me alhaji yake cewa waye yake magana kamar na ji magana ta nan na'am shekara 100 yanzu da rasuwan mawallafin wannan littafi na nurul yaqin dan kasar misra ne sunansa muhammadul khudri kusan shekara 100 yanzu da rasuwar sa karni guda kenan to ai gabanin sa akwai wanda suka rubuta sira ko ko shakka babu akwai da yawa ma daruruka akwai kuma wanda suka rubuta tarihi gabanin mawallafin wannan littafi kenan shi din ma ba ra'ayin sa bane daukowa yayi daga magabatan sa to cikin malaman farko wanda suka rubuta sira wani malami ne ya rubuta cewar ko ya rawaito riwaya da take nuna cewar annabi yana dan shekara 20 wannan yaki na harbul fijar ya faru malamin da aka samu wannan daga gurinsa shine Muhammad bin Ishaq al-Muttalib yana cikin malaman hadisi Muhammad bin Ishaq al-Muttalib shine mutum ma na farko da ake cewa ya fara rubuta sirar annabi dan ya rasu shekara ta 150 kun ga ai wannan da can ne ya rasu shekara 150 bayan hijira yanzu muna shekara nawa bayan hijira 1445 to kaga shi mallafi wannan littafi ya rasu hijira na da shekara 1345 kusan a takaice ko a kiyasce kaga akwai rata tsakanin sa da Muhammad bin Ishaq ko to yanzu kenan madogarar wannan magana shine Muhammad bin Ishaq tunda shi bai yi rata da zamanin sira annabi ba bai yi rata da zamanin sira annabi ba ya rasu shekara ta 150 yayi zamani da Imam Malik Imam Malik ya rasu shekara ta 159 shi kuma wannan Muhammad bin Ishaq ya rasu shekara ta 150 kaga sun yi zamani ɗaya da Imam Malik sannan bai yi rata da yawa tsakanin sa da sira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba to yanzu a nan gurin mun samu riwayoyi guda biyu dangane da shekarun annabi lokacin da wannan yaki na harbul fijar ya faru riwaya ta farko wacce muka karanta cikin wannan littafi wacce asali an samo ta ne daga Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi cewa annabi yana dan shekara 20 wannan yaki na harbul fijar ya faru riwaya ta biyu kuma muka ce riwayar waye Ibn Hisham ana kaman ba a fahimtan bayanin ko ko ana fahimta riwayoyi ne guda biyu dangane da shekarun annabi nawa lokacin da wannan yaki na harbul fijar ya faru riwaya ta farko mun karanta ta cikin wannan littafi cewa shekarun annabi 20 lokacin da harbul fijar ya faru wannan riwayar an samu ta daga Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi riwaya ta biyu riwayar Ibn Hisham cewar shekarun annabi 14 ko 15 lokacin da wannan yaki ya auku shi kuma Ibn Hisham ta hanyar waqidi aka samu riwayar sa waqidi shi ma yana cikin malaman sira da tarihi kuma yana cikin marawaita hadisi sai dai malaman hadisi ba sa la'akari da riwayar sa duk riwayar da aka samu ta hanyar waqidi ana daukar ta riwaya ce mai rauni sabanin Ibn Ishaq to anan gurin ya zamu yi mu hada waɗannan riwayoyi guda biyu mu yi amfani da su saboda ratan yayi yawa shekara 25 ai ratan yayi yawa kusan shekara 15 ne da misali shekara 1 ne abin da sauki da wasu suka ce shekara 14 wasu suka ce shekara 15 ai kaga da sauki shekara 1 da sauki zai yayyuwa wani yayi la'akari da farkon faruwan abun wani yayi la'akari da karshen sa yasa wani yace 14 wani yace 15 amma yanzu a ce 15 a ce 20 ai ratan yayi yawa wacce riwaya zamu dauka wacce zamu bari ko kuma ya zamu yi mu yi aiki da riwayoyin gaba daya ko akwai wanda zai iya yi mana bayanin yanda zamu hada riwayoyin mu yi amfani da su da yake ka san wato ita musamman shi sira annabi ba a cika karatun sa ba amma yanzu misali na san da hadisi na kawo yanzu za a hada mu su galibi yana da wahala in kawo hadisi ba amun jam'i ba saboda ana karanta hadisai kuma ko ayoyin qur'ani ka kawo za a ma jam'i sabanin sira annabi ta karanta ta yayi karanci gaskiya cikin al'umma to bari mu hada mu yi jam'i akwai malamin da ya hada riwayoyin guda biyu duka yace duk babu ba abun mamaki bane kusan zaka iya ci ha'a ya za a ce wannan yana wannan ya ce yana 20 wannan ya ce 15 kuma a ce za a iya hada su da ai amfani da su kuma duk ya faru mahadi rizqullah ahmad cikin littafin sa asiratun nabawiyya fi daw'il masadir al-asliya ya hada wadannan riwayoyi guda biyu ya ce za a iya aiki da su duka kuma zai iya faruwa kuma zai iya tabbatuwa kuma hakan ma ya faru to ta yaya yace idan ka duba wannan yaki na harbul fijar yaki ne wanda ba rana daya aka kare ba ba a sati daya aka kare ba ba wata daya ba ba shekara daya ba sun dau shekaru biyar suna yi wannan shi zai nuna maka cewa ba addini ya na musulunci larabawa sai su yi shekara biyar suna yaƙi ƙwaya ɗaya bai kare ba ba biyar ba goma sai a shekara goma akan waya sai a shekara goma ana gwabza yaƙi tsakanin wannan ƙabilar da wannan ƙabilar kuma yaƙin bai kare ba kuma yaƙi ɗaya ne tun yaƙin bara waccar ake kai wani lokaci wasu za su gaji yaƙi gurin iyayensu da kakanninsu su ɗora inda suka tsaya musulunci da ya zo sai ya ce a ba a san wannan ba yace musulmai ƴan uwan juna ne babu yaki tsakanin musulmai id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum kutuna a baya da ku abokan gaban juna ne sashi na yakan sashi da musulunci yazo sai ya hada tsakanin zakatanku musulunci yace bai san yaki ba yaki dai ya sani shine musulmi ya yaki kafiri shi ma da kaidojinsa da sharuɗansa ba haka kawai za a je a bazo a fagen daga sashi na yakan sashi ba sai an bi matakai to mahadi rizqullah yace yakin ya dauki shekaru 5 yana faruwa to zai iya yuwa wanda yace shekarun annabi 15 sanda yakin ya auku yayi dube ga lokacin da aka fara yakin an fara yakin annabi yana dan shekara 15 wanda kuma yace shekarun annabi 20 yayi dube da lokacin da yakin ya kare an kare yakin annabi yana dan shekara 20 ka kenan yanzu wanda yace 15 ba za a musanta masa ba saboda an fara yakin annabi yana dan shekara 15 wanda yace 20 shi ma ba za a musanta masa ba saboda yakin ya kare annabi yana dan shekara 20 to wannan shine bayanin da mahadi rizqullah ahmad malami ne na sira ina ga yanzu ma haka yana raye kuma abun mamaki bakin fata ne irin mu dan sudan ya rubuta littafi na sira volume 2 yanzu haka yana nan ya watsa a duniya sunan littafin as-siratun nabawiyya fi daw'il masadir al-asliya littafi ne mai muhimmanci sosai kuma ba larabci bane mai wahala in ka dan iya larabci sama sama zaka iya karanta ka fahimta kuma sira ce mai dadi ya kawo cikin littattafan nasa kuma duk inda ya kawo gaba ta sira yana kokarin fito da darussan da za a dauka karkashin wannan gaba din to sai ya hada wadannan riwayoyi guda biyu yace za a iya amfani da su to wannan kenan sai abu na biyu cewa da yayi annabi ya halarci hadara harbal fijar annabi ya halarci harbal fijar yakin fijar shin da gaske annabi ya halarci wannan yaki to galibi dai in kana karanta littattafan sira kana karanta littattafan tarihi zaka ga suna bayyana cewar annabi ya halarci wannan yaki na harbul fijar to amma akwai wani cikin malamai na kusa kusan nan shi ma dai ban sani ba shekaru 5 dai ko 7 baya dai kaman yana raye ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina wanda ake kiransa Dr. Akram Diya Al-Umari professor ne a bangaren sira da tarihin musulunci shi ma ya rubuta littafi As-siratun nabawiyya sahiha muhawalatu tatbiqi manhajil muhaddithin sira annabi ingantacciya yayi kokarin dabbaka manhajin malaman hadisi ma'ana duk riwayar da ya dauka ta sira sai ya dora ta a mizani na malaman hadisi idan ta hau ta zauna sai ya ce eh to wannan ta inganta in ba ta hau ta zauna ba zai ce to wannan ba ta inganta ba to yayi rubutu shi ma na sira mujalladi guda biyu ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina wasu shekaru baya amma baya nan shekaru kusan 10 sai dai ban sani ba yana raye yanzu ko ya rasu dan yankin Iraki ne shi ya musanta cewar annabi ya halarci wannan yakin a cikin littafin sa as-siratun nabawiyya sahiha muhawalatu tatbiqi manhajil muhaddisin yace bayan da za a ce annabi ya halarci yakin me dalilin sa yace dalilai guda biyu yace dalili na farko idan ka kula da yakin yaki ne da ya auku tsakanin kafirai su ya su yaki ne da ya auku tsakanin kafirai su ya su annabi kuma tun yana kankani Allah ya kare shi ya kange shi daga aiki irin ayyuka na kafirai tun yana kankani duk wani aiki na kafirai Allah ya kange annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da aka fara masa wahayi bai taba wani aiki na kashe ko na tir cikin ayyukan kafirai ba makaskancin aiki Allah ya kange annabinsa daga afkawa ciki tun yana dan kankani sallallahu alaihi wa sallam to ina ya ga lokacin da ya fara girma ya kusa balaga ko ma ya balaga a ce yayi tarayya da kafirai a yaki irin wannan wadda ko metataccen hankali ba ma addinin musulunci ba metataccen hankali yana ga babu dabara a zo ai ta kashe juna akan abin da metaka kara karya ba kuma a ce irin wannan yakin annabi ya halacce shi yace wannan ba yanda za a yi haka yayi yace har ila yau shi wannan yakin fa in ka duba ka ga me ya sabbaba shi kamar yadda yanzu zamu zo mu karanta cikin littafin nan zaka ga daukan fansa ne kamar yadda zamu zo mu karanta kabilu ne guda biyu da dan kabilar Qais da dan kabilar Kinana dan kabilar Kinana yayi kisan gilla wa dan kabilar Qais zamu zo mu karanta to tunda ya shi dan kabilar Kinana ya kashe dan kabilar Qais sai kabilar Qais ta ce ba za ta yadda ba sai ta dau fansa to wannan ya haifar da yaki tsakanin kabilar Qais da kabilar Kinana to kuna ga yanzu kabilar Qais in ta je ga kabilar Kinana za ta dauka fansa kabilar Kinana za ta sa ido tana kallanta ta kashe mata yaya a ba za ta sa ido ba dole ta bada kariya wa yayanta to anan kuma sai yaki ya auku sai gashi a ran mutun daya kawai an kashe darurukan rai kaga wannan ba dabara ciki yanzu mutun daya ne fa aka kashe anan to ya haifar da kuma an kashe darurukan mutane anan an kashe darurukan mutane anan kaga wannan babu dabara musulunci kuma ya nuna wan nafsu bin nafsi in rai ta kashe ita ma sai a kashe ta ba zai yi dan rai ya kashe dan gidan nan ya kashe rai a gidan nan ba in an zo a ce da yan gidan nan sai an kashe su wannan zalunci ne musulunci bai san wannan ba ko kuma a ce duka dangin wannan su ma sai an kashe su saboda daukan fansar ran da aka kashe anan musulunci bai san wannan ba me musulunci ya sani wanda ya kashe a kashe shi tunda ba mahaifinsa bane yake san ba za a kashe mahaifin ba ba wansa bane yake san ba za a kashe wan ba to amma kabilul Laraba ba su san wannan ba in dai an kashe musu nasu to in sun je kan mai uwa da wabi duk dan kabila kawai duk wanda suka samu za su kashe me kenan daukan fansa to musulunci kuma bai yadda da wannan ba bai san wannan ba to abinda musulunci yayi fito na fito da shi tun asali ma tun gabanin a fara wa annabi wahayi Allah kare shi daga afkawa ciki to shi yasa mahadi rizqullah ce ba yadda za a yi a ce annabi ya halarci wannan yakin saboda abin da ya sabbaba yakin ya saba wa karantarwan addinin musulunci addinin musulunci bai san cewar an kashe min dan uwana in je in dau fansa ba hasali ma addinin musulunci bai ba da damar daukan doka a hannu ba to su kuma yanzu kai sun dauki doka ne fa a hannunsu musulunci kuma bai san wannan ba saboda haka abinda musulunci bai san shi ba ba yadda za a yi annabi ya shiga ya aikata shi to shi yasa mahadi abin nan doctor Diya Akram Diya Al-Umari ya musanta cewar annabi ya halarci yakin kenan shi a gurin sa annabi bai halatta ba wannan dalilin sa na farko kenan dama mun ce dalilai guda biyu ya dogara da su wajen tabbatar da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai halarci wannan yaki na harbul fijar ba wannan dalilin sa na farko kenan ai mun fahimci dalilin sa dalilin sa na biyu yace riwayoyin da suka zo suke bayyana cewar annabi ya halarci yakin duk ba su inganta ba riwayoyi guda biyu riwayar wadawa ai mun ambata ko za a iya tunowa riwayar ibnu hisham ko ibnu hisham ta hanyar waye samo ta a malaman ne ya rike su yana da wahala na farko mu dauki riwaya ta farko ta ibnu ishaq ko muka ce muhammad bin ishaq al-muttalib ya rasu shekara ta 150 yayi zamani tare da imamu malik ko riwayarsa tana bayyana cewar annabi yana dan shekara 20 ya halarci yakin harbul fijar riwayar abin nan al-waqidi riwayar waqidi tana bayyana cewar annabi yana dan shekara 15 ko 14 aka aiwatar da yakin fijar kuma annabi ya halarce ta to kun ga waɗannan riwayoyi guda biyu gwargwadon bincike na malaman hadisi ya bayyana cewa duka riwayoyin ba ingantattu bane duka riwayoyin masu rauni ne da riwayar waqidi da riwayar muhammad bin ishaq al-muttalibi duk ba su inganta ba to sai akram diya al-umari ya ce tunda riwayoyin ba su inganta ba ka kenan wannan baya tabbatar da halartan annabi ga yakin da ma riwayoyin sun inganta ne da shi ke to amma duka riwayoyi ne waɗanda suke masu rauni wanda in ka duba sanadin su yace asali ma an kawo su babu sanadi ai mun san sanadi isnadi shine chain din da zai kai ka zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam an wane har zuwa kan annabi cewa annabi ya halatta to riwayoyin ta hanyoyi guda biyun duka duk an kawo su babu isnadi babu mazaji wani daga cikin malaman hadisi yace laulal isnadu laqala man sha bima sha ba dadan isnadi ba da kowa ya kada baki ya faɗi abin da ya ga dama ya jingina ga musulunci kuma shikenan to amma tunda akwai isnadi idan ka zo ka ce kaza musulunci ne kaza addini a ce to ta ina ka samu ambata mana mazajin da ka samu ta gurin su to waɗannan riwayoyi guda biyu da suka zo suke bayyana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci wannan yaki na harbul fijar sun zo babu isnadi babu mazajan hadisi to kaga karewar me karewar rauni kenan to wannan yake tabbatar da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai halarta ba wannan shine abin da Dr. Akram Diya al-Umari ya rinjayar cikin littafin sa As-Siratun Nabawiyyah Sahiha Muhawalatu Tatbiqi Manhajil Muhaddithin to sai kuma malaman da suka tafi kan cewar annabi ya halarta su ma sai suka kafa hujja da dalilai guda biyu wadanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci wannan yaki suka ce ai annabi ba wai ya halarta bane dalilin su na farko suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya halarta bane dan ya taimakawa yan kabilan nan a ba shine dalilin da yasa ya halarta ba ba wai ya halarta bane dan ya taimaka wa Quraishawa a ya halarta ne dan bada kariya wa garin Makka kuma gari ne mai alfarma gurin Allah ya bada kariya wa guraren aikin haji irin su Arfa irin su Mina irin su Muzdalifa ai gurare ne masu tsarki irin su Safa da Marwa tunda Quraishawa idan an ci su da yaki ai waɗannan gurare masu alfarma masu albarka za a wayi gari ba su da wanda zai ci gaba da kula da su ko ba su kariya to wannan yasa annabi ya shiga sahun Quraishawa aka yi yakin tare da shi ya taimaka wa Quraishawa dan ba da kariya wa gurare wanda suke masu alfarma wanda ake aikin hajji a gurin wannan shine dalilin da suka ambata na farko da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta sai dalilin su na biyu da suka ambata suka ce annabi yayi tarayya cikin yakin dan taimaka ma wanda aka zalunta kuma annabin shi yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ka hana shi zalunci wanda za a zalunta kuma in kana da karfi ka hana a zalunce shi to annabi anan yayi amfani da wannan ne su wadancan da za su zo su yi zaluncin Qais tunda mutun daya aka kashe musu kuma su ce za su zo su daufan sa su kashe mutane da yawa ai suka ma sun yi zalunci saboda haka shi sa annabi sai shiga sahun Quraishawa dan maida martani ma masu zalunci su wadannan dalilai suka dogara da su to amma kowanne kuka zaba wanne kuka rinjayar cikin kowanne din kun kula yana da dalilin sa ko wancan sun ka dalilin su dake nuna cewa annabi bai halarci wannan yakin ba wadannan su ma suka ka dalilin su ai mun rike dalilan na bangarorin guda biyu bangare na farko sun ce annabi bai halarta ba saboda a yaki ne da ya auku tsakanin kafirai su ya su abinda kuma yake aukuwa tsakanin kafirai su ya su annabi baya shiga sannan in ka duba wannan yaki da ya auku sababin da ya haifar da shi aukan fansa ne shi kuma musulunci bai yi umurni da wannan ba musulunci yaki ɗaya yayi umurni a yaki kafirai dan kuma kafiran ne su ya su sannan dalilinsu na ƙarshe riwayoyin da suka zo suke bayyana cewa annabi ya halarta sun zo babu isnadi to kun ga suna da dalilai masu ƙarfi to da aka zo ɗaya bangaren sai suka ce a annabi ya halarta dalilinsu na farko saboda annabi ya bada kariya wa gurare masu alfarma su Arfa su Muzdalifa su ɗakin Ka'aba su Safa su Marwa Quraisha kuma su suke kula da waɗannan guraren idan aka yi galaba a kansu za a wayi gari waɗannan gurare su zamanto ba su da masu kula da su to shi yasa annabi sai ya shiga sahun Quraishawa dan ya taimaka musu dalilin su na biyu suka ce Qais wanda aka kashe musu ɗansu ɗan ƙabilar su ai mutun daya kashe musu ba su hakura da su kashe daya su hakura ba za su kashe dandazo mai yawa sun zama masu zalunci to annan annabi yana taimaka ma waɗanda za a zalunta to yanzu wanne za a rinjayar cikin waɗannan bangarori guda biyu wanda kowa ka dalilin sa na'am nabiyin na'am na farkon yafi ko gaskiya na farkon yafi saboda asali ma riwayar in kaga zaka ga ai bata da inganci ko da ma tana da inganci ne sai a ce eh to bari a duba a gani to amma bata da inganci kaga bata da inganci kai magana a kare to bari mu karanta mu gani asali ma yakin fa ya auku tsakanin Qais a daya bangaren da Kinana da Quraysh a daya bangaren an ce ita Quraysh din ba mata san yakin to amma dai tunda akwai yarjejeniya tsakanin ta da Kinana kaga dole in Kinana za ta yake ta taimaka mata Quraysh asali bata san yakin saboda tana da wasu maslahohinta wanda in har ta kutsa cikin yakin za ta iya rasa su maslahar ta ta farko dama Qurayshawa ƴan kasuwa ne to su kuma Qais wanda za a yi yakin da su a yankin su ne babbar kasuwar Larabawa take ci so daya a shekara to in har Quraysh ta yadda ta yi yaki da su za a iya sa mata takunkumin da batta da damar ta zo ta ci wannan kasuwar wannan ko ba karama asara bace gare ta ai mun fahimci bayani to shi yasa Quraysh ya zama to batta san wannan yakin dalilin Quraysh na biyu da yasa ya zama batta san yakin saboda batta san duk wani abu da zai bata tasgaro ya bata koma baya wajen kula da dakin Ka'aba da Safa da Marwa da Sumina da Muzdalifa duk wani abu da zai bata tsaiko zai zama mata karfan kafa zai zama mata kalubale ga kula ga waɗannan abu gurare bata fatan sa to bari mu karanta bayani kan sababin da ya haifar da yakin muji nan gurin yace wa hiya harbun kanat baina Kinana wa ma'aha Quraysh yaki ne da ya auku tsakanin Kinana tare da Quraysh wa baina Qais da kuma Qais a daya bangaren to bari mu ji sababin aukuwar wannan yaki yace wa sababuha sababin da ya haifar da wannan yaki na harbul fijar annahu kana lin nu'man bin al munzir malik al arabi bil hiyara tijara yursiluha kulla amin ila suqi ukaz litubaa lahu wa kana yursiluha fi amani rajulin dhi man'atin wa sharafin fi qawmihi liyujizaha yanzu an fara mana bayani kan sababin da ya haifar da wannan yaki yace annahu kana lin nu'man bin al munzir malik al arabi bil hiyara tijara cewa ya kasance sarkin hiyara wanda ake kiransa An-Nu'man bin al-Munzir shine sarkin Larabawa a garin hiyara garin hiyara gari ne da yake yankin Iraki yankin Farisawa ke to galibi sarakunan Larabawa a wancan ya a wancan zamanin suna zama ne a garin hiyara to shi wannan Nu'man bin al-Munzir sarkin Larabawa a wancan lokaci shi ma yana zaune a wannan gari na Hiyara kuma shine sarkin ma na Hiyara din muka ce Hiyara gari ne na Larabawa amma a yankin Farisawa wanda lokacin zamanin Sayyidina Umar bin Khattab aka bude garin da gari ne na mushrikai da kafirai a lokacin ma ai ba musulmai bane to a zamanin sayyidina Umar bin Khattab Khalid bin Walid ya shigar da musulunci wannan gari garin ya zaman to karkashin ikon musulmai to sarkin Hiyara wato sarkin Larabawa An-Nu'man bin al-Munzir ya kasance yana da hajarsa ta kasuwanci ya kasance yana da hajarsa ta kasuwanci yursiluha kullu amin ila suqi ukad duk shekara yana aika wannan hajar tasa ta kasuwanci zuwa ga kasuwar Ukaz kasuwar Ukaz shi sarki ne madaukaki ne aka ga sarki ba zai dauki hajarsa ya tafi cin kasuwa ba da yanzu ba a haka saboda yayi karo da girma da martaba da daukakar sarki galibi abubuwan sarki sai dai tula ya tura a wakilce shi, amma shi da kansa ba zai runguma ba saboda yana da kima a gurin al'ummarsa. To shi ma wannan An-Nu'man ibn al-Munzir sarki ne na Hiyara kuma sarkin Larabawa, yana da hajarsa ta kasuwanci amma shi ba zai dauke ta yaje kai ta ba saboda ba sarki bai cancanta yaje yin gogayya da mutane kafada da kafada a kasuwa ba gabanin zuwan addinin musulunci. Musulunci ne da yazo sai su sarakunan suke ga da su da talaka duka abu ɗaya ne, to amma gabanin zuwan musulunci ba sa haka. To shi An-Nu'man ibn al-Munzir ya kasance yana da hajarsa ta kasuwanci wacce yake aika ta duk shekara zuwa ga suqu Ukaz. Wacce ce suqu Ukaz? A tarihin Larabawa tun gabanin zuwan musulunci suna da kasuwanni guda uku shahararru sanannu, wanda waɗannan kasuwanni guda uku suke ci sau ɗaya a shekara. Kasuwa ta farko ita ce ake kiranta suqu Ukaz, wannan tafi kowace kasuwa girma da shahara, kasuwa ce da take ci sau ɗaya a shekara. Duba larabin da ya kai ya kawo, du ɗan kasuwan da ya kai ya kawo, du mawaƙin da ya kai ya kawo wajen fasaha da iya magana da zalaka na harshe, to ba a cin kasuwar sai da shi. Wannan kasuwa ta uku, kasuwa ta farko kenan cikin kasuwannin Larabawa da take ci sau ɗaya a shekara. Dama kasuwanni uku ne na Larabawa suke ci sau ɗaya a shekara, wanda duk wanda yake ga ya kai ya kawo ya isa ta ɓangaren kasuwanci ko kuma ɓangaren fasahar harshe ko iya waƙa, to ba a cin wannan kasuwar sai da shi. Saboda kasuwar ana baje konin kayan masarufi da kayan bukatu da kayan amfani da abinci, bai tsaya iya nan ba, ana baje kolin fasaha da zalaka na harshe. Idan aka zo aka yi kasuwa aka yi kasuwa aka saya aka sayar aka kammala, to anan kuma duk wani mai fasaha zai fito ya rera waka ya rera waka ya koda kabilarsa ya yabe ta ya jinjina mata sai ya kushe wata kabilar. To shi kuma dan kabilar da aka kushe kabilarsa sai ya fito ya koda kabilarsa ya koda ta ya yabe ta ya jinjina mata, wanda ya kushe kabilarsa shi ma sai ya kushe kabilarsa. Wannan ita ce cin kasuwar. Ana cin kasuwar abubuwan saye da siyarwa, sannan ana cin kasuwar fasaha na harshe. Saboda su Larabawa kamar yadda muka sani ba abin da suke tinkaho da shi kamar fasaha na harshe. Du mai fasaha na harshe ana jinjina masa. To shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi aiko manzansa sai ya aiko shi da ta bangaren da Larabawa suke jinjina masa, shine fasahar harshe. Sai ya aiko shi da mu'jiza ta wannan bangaren, shine ya aiko shi da Al-Qur'ani gagarabadau. Fasahar da ke cikin Al-Qur'ani ta wuce tunanin Larabawa da iliminsu da saninsu. In ba a mance ba, mun taɓa bayyanawa a wannan majalisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi ya fara karanta wa mutane ayoyin Qur'ani akan cewa su kaurace wa bautan gumaka, su zo su bauta wa Allah shi shi kadai, wanda kuma abin da ya zama ruwan dare kenan cikin garin Makka. Sai suka yi fito na fito da Annabi, suka tsangwami Annabi, suka yi cakan Annabi kamar za su cinye shi danye. Suka ce a ja'alil alihata ilahan wahidan, gashi muna da alloli da yawa da muke bautawa, iyaye da kakanni, kai kuma yaro ka taso a tsakaninmu, ka zo ka ce dun mu bar su mu zo mu sanya abun bauta guda daya. Inna hadha la shay'un ujab, wannan abun mamaki ne. Duk waɗannan alloli guda ɗari kaza ɗinnan duk mu ajiye su, alhali iyayenmu sun bauta musu, kakanninmu sun bauta musu, kai kuma a haife ka a gabanmu, ka taso a gabanmu rana tsaka ka ce duk mu bar bautansu mu zo bauta wa abu guda. Inna hadha la shay'un ujab, wannan abun ban mamaki. To sai wani mutum ɗan yankin Yaman ya shigo Makka, ya yi ɗawafinsa ya kammala. Cikin jigajigan mushirikai na Quraishawa suna zaune gefen ɗakin Ka'aba, sai ji suna tattaunawa suna koka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama musu ƙarfan ƙafa, yadda suke fuskantar ƙalubale daga Annabi. gashi dan cikin su ne ya taso gaban su amma yana zagin allolin su yana aibanta su yana cewa iyayensu da kakanninsu da suka mutu duk suna wuta saboda sun mutu suna bautan waɗannan gumaka da yaji sai yake mamaki yace kai wannan matashi komai akai ba kansa daya ba ina ga aljani ya shafe shi in ba shafa aljani ba yaya za a yi abubuwan da iyayenka da kakanninka suke bautawa suka bautawa kazo kana cewa duka shiriri ta ne duka shirme ne kuma kazo kana cewa iyayenka da kakanninka suna wuta kai wannan ina ga yana da tabin hankali ko kuma aljani ya taba shi amma yaron nan duk inda na ganshi zan taimaka masa zan masa ruqiya sai na kawar masa da shedanin da ke kansa yace na mal annabi a ranan yayi ta neman annabi bai hadu da shi ba sai washe gari sai ya hadu da annabi jikin dakin Ka'aba sai yace ya Muhammad kaji abinda naji yan kabilarka suna kokawa akan ka annabi yace eh kaji wannan a gurin su yace kwarai naji sai annabi ya karanta masa farkon suratu fussilat ya karanta ayoyi guda 10 na farkon suratu fussilat wata riwayar kuma ta nuna ba ma alqur'ani annabi ya karanta masa ba bayan ya kammala bayanan sa annabi yace ka gama yace na gama yace ka gama yace na gama sai yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتي كي ميتامن كلمة من كنا النبي ساكي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هزواك عشي يتي دعلك على ميتامن يساكي مسكرون أكسيتي كاي ka ganni nan na zauna gaban bokaye na zauna gaban matsubbata na saurari mawaka da duk wani mai fasaha na harshe ban taba jin kalmomi irin kalmomin kan nan ba kenan da gaske kake Allah ne aiko ka kaga kenan wannan me zai nuna maka duk fasahar da suke takama da ita da Allah ya tashi sai ya aiko annabi da wacce ta ninka nasu ninkin baninkin shi yasa ake cewa alqur'anin nan da ka gani Allah ya aiko annabi da shi mu'jiza ce ta annabi na daga cikin mu'jizozin annabi alqur'ani saboda me laraba wannan sun gagara zuwa da kwatankwacin sa ba ma qur'anin ba surori guda 10 Allah ya ce su zo da su suka gagara ba su ba ma sura daya tak aka ce su zo da ita suka gagara aya daya ma aka ce su zo da ita suka gagara Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in kun kasa a baya to a gaba za ku taba iyawa ba har kiyama ta nadi to sai gashi su da suke tinkaho da fasaha na harshe qur'ani da yazo ya gagare su to shi wannan mutumin dan kasar Yemen abun sai yace komai akai wannan abun da kazo da shi din nan ba daga gurin mutum bane saboda waɗannan tsare-tsaren maganganu a jere da fasaha dan adam ba zai iya jera su ba a iya tunanin sa da basirar sa da fasahar sa ce to kai du'a ga me kake kiran mutane yace ina kiran mutane su bauta wa Allah shi kadai kuma su shaida cewa ni manzon sa ne yace to in nayi hakan me zan samu yace in kai haka Allah ya maka alƙawarin aljanna kuma zai tseratar da kai daga wuta sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah mutumin da yazo zai fitar wa annabi aljani sai musulunta me yasa saboda fasahar harshe da ya tarar a gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to laraba sukan halarci wannan kasuwa ta uka dan su baje kolin fasahar su da Allah madaukakin sarki ya musu ta harshe harshe na larabci suna tinkaho da harshen larabci suna takama da shi to wannan kasuwar in an halarce ta mai saye da sayarwa zai halarce ta mai fasaha na harshe shi ma zai halarce ta tana ci sau daya a shekara to ita suku ukaf ita ce mafi girman kasuwan su wacce wannan kasuwar tana kusa da Taif wani dabino wanda gurin dabinon ake kiran gurin da Ukaz sunan guri ne Ukaz din wanda tsakaninsa da Taif ba nisa sosai idan ka fito daga Taif zaka tafi Makka a hannunka na dama a wannan Ukaz din take sunan guri ne Ukaz to sai zamanto duk inda Balarabe yake zai zo ya ci wannan kasuwar wannan kasuwar su ta farko kenan Ukaz suku Ukaz kasuwar su ta biyu suku Majanna suku Majanna kuma idan ka taho gabanin ka iso garin Makka wani guri ne ake kiran sa Majanna to ita ma kasuwa ce mai girma da take ci so daya a shekara ta Larabawa daga ita kuma sai Dhilmajaz suku Dhilmajaz susu uku suku Ukaz suku Majanna suku Dhilmajaz waɗannan kasuwanni guda uku na Larabawa suna ci so daya a shekara to galibi wanda ya isa wanda ya kai ya kawo baya yadda wannan kasuwanni guda uku su ci su cinye ba tare da ya halarce ta ba sai dai in akwai larura wacce take mai karfi tsarin kasuwannin kuma shine kasuwar tana farawa daga farkon watan Dhulqa'ada idan suka tashi kwansu da kwarkwatan su duk ɗan kasuwa duk inda ɗan kasuwa yake Balarabe to farkon watan Dhulqa'ada ba zai yadda ba face ya masa a gurin da ake kiran sa Ukaz to anan ne kuma suku Ukaz take ci idan suka je Ukaz za su shafe sati biyu suna cin kasuwa ana saye da siyarwa mai waka ya fito yayi mai zambo yayi mai yabo yayi a yabi wancan kabilar a yabi wancan a kushe wancan kabilar a kushe wancan a yabi wannan gidan a kushe wannan gidan sai sun kwashe sati biyu suna wannan daga farkon Dhulqa'ada har zuwa irin 15 ga watan Dhulqa'ada to daga nan sai su gangara su bar Ukaz sai su tafi Majanna ita kuma Majanna bata karasa garin Makka ba in an baro Taif bata karasa garin Makka ba tana kusa da Makka amma bata karasa garin Makka ba tsakaninta da Makka yan kilomita ne kididdigaggu da ba su fi 10 ba anan Majanna take to in suka je sai su sauka a Majanna ita ma sai su cika suwa a gure nan ma za su cika suwa na tsawon sati biyu kenan zuwa watan Dhulqa'ada ya fita idan ya fita sai su karasa Dhilmajaz Dhilmajaz kuma yana kusa da Arfa yana dama da Arfa kusa da garin Makka dab da garin Makka to can kuma in sun isa Dhilmajaz sai su cika suwa na kwana 8 daga 1 ga watan Dhulhijja zuwa 8 ga watan Dhulhijja 8 ga watan Dhulhijja ainan ne ranan ne ake kira yaumut tarwiya ko to sai daga nan sai su tafi Mina su fara aikin haji tunda aikin haji na farawa daga ran 8 ga wata yaumut tarwiya sai zamanto sun ci suku Ukaz na sati biyu daga farkon Dhulqa'ada zuwa ga tsakiyar Dhulqa'ada sai su gangara su tafi Majanna su ci suku Majanna ita ma ta sati biyu daga nan sai su tafi Dhilmajaz in sun je Dhilmajaz sai su ci kasuwa ta kwana 8 ranan 8 ga watan Dhulhijja sai su sauka Mina ai shayarwa shine ake kiran ranan da yaumut tarwiya ranan shayarwa a ciyar da alhazai a shayar da su dama dabi'a ce ta mutanen Makka to ran 9 ga wata kuma sai su je su yi tsayuwan Arfa ran 10 ga wata sai su dawo Mina su yi aski su yi jifa kaga duk waɗannan ayyukan da musulunci yazo ai ya tabbatar da su to sai zamanto daga nan daga sun gama cin kasuwan Dhilmajaz na tsawon kwanaki 8 sai a tsaida cin kasuwa ran 8 ga wata babu ba saye da siyarwa saboda sun shiga aikin haji to in sun shiga aikin haji kyamar saye da siyarwa suke ran 9 ga wata ranan tsayuwan Arfa ba saye da siyarwa ran 10 ga wata ranan babbar sallah ranan da za a je a yi jifa a jamra a yi aski nan ma ba saye da siyarwa amma da musulunci yazo sai ya ce laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum Allah ya ce a'a ba abun kyama bane ba laifi bane an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi falalar ubangijinku ta hanyar saye da siyarwa kenan yanda su Larabawa gabanin zuwan musulunci suke kyaman saye da siyarwa a kwanakin aikin haji ku an daga muku kafa ba laifi bane ku sani a musulunci ba laifi bane ran 8 ga wata zaka iya saye da siyarwa ran 9 ga wata ran Arfa zaka iya saye da siyarwa in kana da hajarka a hannunka kana aiki kwanakin haji ta kama ka sayar ko ka siya ba laifi su ba sa saya a kwanakin haji kenan yanzu ko yunwa kake ji sai dai ka kwana da yunwa ba ka je ka sayi abinci ba tunda ba a saye da siyarwa a suna da abincin su da za su ba alhazai duk wanda yaje in dai haji ka je to kana da abinci kyauta a gurin Laraba gabanin zuwa musulunci amma musulunci da yazo sai ya ce a ba laifi bane to shi wannan sarki An-Nu'man ibn al-Mundhir sarkin Larabawa a Hiyara yana da hajar sa ta kasuwanci da yake so ya aika ta suku ukad ai yanzu mun gane wannan suku ukad din ko kasuwa ce cikin kasuwanni guda uku na Larabawa da take ci sau daya a shekara yanzu in ta ci daga farkon Dhulqa'ada zuwa tsakiyar Dhulqa'ada shikenan ba za ta sake ci ba sai bai farkon Dhulqa'ada zuwa 15 ga wata in ta ci shikenan ba za ta sake ci ba sai wata shekara to yana da hajar sa ta kasuwanci da yake so ya aika ta zuwa ga suku ukar kasuwan ukar litubaa lahu dan aje a sayar masa da wannan hajar tasa wa kana yursiluha fi amani rajulin dhi man'ati ya kasance idan ya tashi aika wannan hajar tasa ta kasuwanci yana aika ta karkashin aminci na mutumin da yake da kula yake da kariya a gurin ƴan kabilarsa saboda in mutum ne mai kula da kariya gun ƴan kabilarsa aka bashi hajar sarki ya bashi hajarsa in ya fita ba mai tunkararsa saboda duk wanda ya tunkare shi ya san sauran ƴan kabilarsa ba za su bari ba to in kuwa ƴan kabilarsa ba za su bari ba ka kenan ba wanda zai tunkare shi saboda ya san ya tunkare shi shi ma kashinsa ya bushe to shine in ya tashi baya ba da shi galagalagan mutum saboda in ya bayar galagalagan mutum za a iya buge shi a karbe kuma ba wanda zai ce me yasa amma idan ya ba mutumin da an san shi ƴan kabilarsa suna ji da shi kuma suna kula da shi duk wanda ya taba shi ya tsokalo tsuliyar dodo to ya san hajarsa ta kasuwanci za ta je lami lafiya ta dawo lami lafiya to shine bayanin da yake cewa wa kana yursiluha fi amani rajulin dhi man'a shi wannan sarki ya kasance yana tura hajarsa ta kasuwanci karkashin amincin mutumin da yake da kula yake da daukaka a gurin ƴan kabilarsa liyujizaha dan yaje ya gijiro masa da ita a kasuwa wato yana tura hajarsa ta kasuwanci karkashin mutumin da yake da daukaka cikin al'ummarsa kuma yake da kula yake da matsayi dan yaje ya bijiro masa da hajarsa ta kasuwanci a kasuwan uka fajalasa yawman wata rana wannan sarki sai ya zauna a fadarsa wa indahu al-barraq bin qais al-kannani wa kana fatikan khali'an khala'ahu qaumuhu likathrati sharrihi wa urwatu bin utbata ar-rahal wata rana wannan sarki da yake tura hajarsa zuwa kasuwar ukad a sayar masa yakan kuma tura karkashin mutumin da yake da gata gurin al'ummarsa to wata rana sai ya zauna a fadarsa shi wannan sarki lokacin da yake zaune a fadarsa tare da shi akwai wasu mutane guda biyu mutum na farko al-barrad bin qais al-kannani ya fito da kabilar banu kinana al-barrad bin qais al-kannani ma'anar al-kannani wanda ya fito daga kabilar banu kinana nisba ce zuwa ga kinana yanzu kaman kai da ka fito da kabilar hausa za a ce al-hausawi ko za a ce al-hausawi wanda ya fito da kabilar fulani za a ce al-fullati wanda ya fito daga kabilar kanuri sai a ce al-kanuri irwi wanda ya fito daga akwai wata kabila bayan waɗannan uku a arewacin Najeriya na'am suna da yawa amma kamar waɗannan su ne mafi shaharan to kusan dai mun buga misali abin ya fito ko akwai yarba amma su ba arewa suke ba ko suna kudancin Najeriya al-yarbawi yarba ana cewa al-yarbawi haka suke ina ga haka suke musu nisba hausawi a ce hausa a ce al-hausawi yarbawa a ce al-yarbawi to shi wannan al-kannani ya fito da kabilar kinana shi al-Barrat bin Qais ya fito da kabilar Kinana yana zaune a fadar wannan sarki wa kana fatikan khali'an amma wannan mutumi al-Barrat mutum ne dan Sara Suka mun san Sara Suka me ake ga masa anan dan dan daba wannan yaran Kano ne ko anan dan Boda anan haka ake fadi dan Boda ko yawa yaran nan din nake so ko lahajar nan nake so inji kamar aboci ne suke cewa Sara Suka nan kuma dan Boda Kano su ce dan daba to shi din dan Boda ne shi wannan al-Barrat din dan Boda ne ma'ana dan daba dan Sara Suka khali'an mutumin da mutanen sa ma suka sallama shi saboda ya fita akan su khala'ahu qaumuhu likathrati sharrihi mutanen sa sun wofantar da shi sun fita a sha'anin sa saboda yawan sharrin sa ma'ana ba mai shiga cikin lamarin sa saboda in ka shiga cikin lamarin sa yanzu zai keta maka rigan mutunci saboda ba shi da mutunci dan Boda ne dan Sara Suka ne yanzu zai aikata maka to sai suka ajiye shi suka jingine shi suka fita daga sha'anin sa to wannan yana cikin wanda suke zaune a fadar wannan sarki wa Urwatu bin Utbata Rahal sannan mutun na biyu da yake tare da sarki a fadar sa akwai Urwatu bin Utbata Rahal shi kuma wannan ya fito da kabilar Qais shi al-Barrat bin Qais ya fito da kabilar Banu Kinana shi kuma Utbatu Urwatu bin Utbata Rahal ya fito da kabilar Qais waɗannan mutane guda biyu suna zaune tare da wannan sarki a fadar sa to sai faqala sai sarki yace man yujizu li tijarati hadhihi hatta yuballighaha ukadha sarki yace waye zai tafi da wannan hajarta wata kasuwanci dukiya ce mai tarin yawa ta sarki sarki yace wa zai tafi da ita har ya isa da ita ga kasuwar Ukadha ai mun yi bayanin Ukadha ko mun san soko Ukadha kasuwa ce da take kusa da garin Taifa wacce take ci so daya a shekara tana fara ci daga farkon watan Dhulqa'ada zuwa rabin Dhulqa'ada yace waye zai tafi da wannan hajarta wata kasuwanci har ya isa da ita zuwa ga Ukadha inji sarki yake tambayan waɗannan mutane guda biyu faqala al-Barrat sai Barrat yace wannan dan Boda dan Sara Suka sai yace ana ujizuha ala bani Kinana yace ba wani abu ya mai martaba ka bani hajarka ta kasuwanci zan tafi da ita inje in tallata ta ga yan kabila ta kabilar Banu Kinana ya gaya wa sarki faqala an-Nu'man sai sarki an-Nu'man yace inna ma uridu man yujizuha ala an-nasi kullihim sarki yace a ba kabila dai kawai nake so aje a tallata hajar nan tawa ba ina son wanda in ya dauki hajar tawa ya tafi da ita wannan makekiyar kasuwar ya je tallata ta ga duk lokacin mutane saboda ba kabila dai bace kawai take halartar kasuwar ba kabila biyu bace ba uku bace ba goma bace daruhukan kabilu ne suke halarta ya za a yi ka ce kawai zaka je ka tallata ta wa Kinana a'a ni ba kabila ɗaya nake so aje a tallata hajata ba a'a aje a tallata wa duk lokacin mutane shine yace inna ma uridu man yujizuha ala an-nas kullihim ai ni kawai ina son wanda in ya dauki wannan hajartawa zai je tallata wa duk lokacin mutane faqala urwa sai Urwa ɗaya daga cikin wanda suke zaune da sarki dama ai mutum biyu ne suke zaune da sarki da al-Barrat da Urwa shi al-Barrat shine dan Boda to sai Urwa yace abaital la'an wannan wani azanci ne na Larabawa yace abaital la'an yace ya sarki ka nisanci aikata duk abin da za a ce maka tir ka nisanci aikata abin da za a yi ta zagin ka ana la'antarka yake gaya wa sarki yace abaital la'an yace ya sarki ina horonka da nisantar abin da za ka yi mutane su ta tsine ma ko suna la'antarka ka nisanci wannan inji Urwa yake gaya wa sarki yace a kalbun khali'un yujizu halaka wofantaccen mutum wanda aka fita a sha'aninsa yanzu shi za ka ba wa hajar ka ya je tallata maka aiko in kai haka za a zage sarki a ce ka ba wa da hajarka wadan boda wadan sara suka wa fandararren mutum ka dauki hajarka ka bashi kaga zaka shiga bakin duniya za a yi ta cece ku ce akai saboda haka ka nisanci aikata wannan mugunyan aiki a matsayinka na mutum mai daukaka a matsayinka na mutum mai daraja a idan mutanen sa kar kai abin da zai sa mutane su zage ka sai ce ana ujizuha ala ahli shihi wal qaysumi min ahli najd wa tihama yace ya sarki ba wani abu ni ka bani wannan hajar taka zan tafi da ita inje in tallata ta ala ahli shihi wal qaysum wa mutanen da suke rayuwa a sahara shihi wal qaysum tsiro ne dake fitowa a yankin waɗannan mutane shi ashiya suka ce wani tsiro ne da yake fitowa yana da kamshi amma kuma inda zaka dandana shi yana da daci shine shiya qaysum kuma shi ma wani tsiro ne da yake fitowa da kansa to mutanen da suke rayuwa a wannan yanki idan na dauki hajar ka sarki zan je in tallata musu sannan kuma min ahli najd cikin mutanen da suke tahowa daga najd in an ce najd larabawan da suke rayuwa a tudu wa tihama da larabawan da suke rayuwa a kwari kenan shi duk dokacin mutane sai ya nuna musu sai ya tallata musu da wanda suke rayuwa a sarari da wanda suke rayuwa a kwari duk zai je da hajar sarki ya tallata musu to kuma dama sarki abin da yake so ke to kaga anan gurin akwai abubuwa guda biyu shi wancan albarra dan boda ya nemi sarki ya bashi sai urwa bin utbatar rahal wanda ya fito da kabilar qais ya nuna sarki kuskure ne in ya dauki hajarsa ta kasuwanci ya ba mu wannan mutumi saboda dalilai guda biyu dalili na farko shi mutum ne mutumin banza wanda har yan kabilarsa sun fita a sha'aninsa saboda munanan dabi'unsa da al'adunsa to ta za a yi sarki ya dau hajarsa ya bashi sannan abu na biyu shi da bakinsa ya ce zai je tallatawa yan kabilarsa ka san kenan shi ma kansa ya san shi ba mutumin kirki bane ba kowa ne in ya je da hajar zai kalle shi ba saboda an san shi mutumin banza ne to saboda haka sarki kar ya fara wannan abu kar ya fara daukar hajarsa ya ba mutumin banza sannan uwa uba ba kowa ne zai kalli wannan hajar in tana hannunsa ba ballantana ma sarki ya samu yayin ciniki kenan sarki zai iya asara in har ya bashi to waɗannan lafuzza guda biyu na urwa sun haifar da tasiri wanda yake mummunan tasiri a zuciyar albarra wannan dan boda to me ya faru bayan haka ya faru ina ga saboda kurewan lokaci za mu tsaya a nan sai Allah kai mu haduwa ta gaba sai mu ji shi albarrad wani martani ya bayar da urwa yace shi a bashi zai je tallatawa duk lokacin larabawa yace kar a bawa albarrad saboda mi saboda sarki kar ya jefa kansa cikin tuhuma kar ya jefa kansa cikin zargi in ya dauka ya ba mutumin banza to yanzu da urwa yace wa sarki shi ya bashi in ya je duk zai tallata duk lokacin mutane wani martani albarrad ya bayar to ina ga zamu takaita sai Allah kai mu halka ta gaba zamu ga martanin da shi albarrad ya bayar abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh